the number one.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Alhamis 29 ga watan Agustan shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Ibrahim da kazin labarai.
To baba, sojojin Isra'ila sun kai hare-hare jiya Laraba a yammacin kogin Jordan har Palestina wajen tara suka mutu. Dannawa cikin Rasha da sojojin Ukraine suka yi na tayar da hankalin hukumomi a Moscow. Sannan kasar China ta yi alkawarin goyon bayan Pakistan a yakin da take yi da ta'addanci.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa al'ummar kauye Matuzgi a jihar Zamfara sun fatattaki an bindiga suka kashe guda 8 a ciki.
Akwai wasu alkalima da suke nuna cewa ba iyakarsu ba kenan, a yanzu haka jami'anmu suna gwaje a ko'ina domin su gano sauran gawawwakin, amma abin zuwa yanzu gawa guda 8 muka samu.
Haka zalika a cikin shirin za a ji yadda gangamin yakin neman zaɓe ke ƙara zafi a Ghana, inda ƙasar ke shirin gudanar da zaɓen shugaban ƙasa da na 'yan majalisa a watan Disamba.
Jami'an NDC da NPP to gaskiya manifesto su dewa ba su ga cika alkawari ba. Kira mutum da dadin baki da ya zo karagar mulki daga gan abin da ya ce zai yi daga ba zai cika alkawari ba.
Kamar kowace safiya Alhamis, yau ma muna tafi da shirin domin iyali na alheri Grace Abdu. Har yau shirin na ci gaba da duk da yin nazari akan dokar kare ƙananan yara da aka amince da ita a Najeriya shekaru 20 da suka gabata. Amma kafin nan bari mu fara shan labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran. Sojojin Isra'ila sun kaddamar da samami da hare-haren jiragen sama jiya Laraba a yamma da kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamaya, inda suka kashe mayakan Palestinawa a ƙalla 9, suka kuma killace birnin Jenin mai yawan fama da tashin hankali. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ɗumbin sojoji sun danna cikin Jenin da ke zaman wata daɗaɗɗiyar tungar mayaka, da kuma Tulkarem da sansanin 'yan gudun hijira na Alfara, waɗanda koko wanda aka samar tun a yakin gabas ta tsakiya na shekara ta 1948 duk dai a arewacin kogin Jordan ɗin. Laftana Kanar Nadav Shoshani, mai magana da yawun rundunar sojin Isra'ila, ya ce sojojin Isra'ila sun kashe mayaka 9 ciki har da guda 3 a wani harin jirgin sama a Tulkarem da kuma wasu 4 a wani harin jirgin sama a Alfara. Ya ce wasu mutane 5 da ake zargin mayaka ne an kama su, kuma wai wannan sabamin sharar fage ne ga wani gawurtaccen matakin soji da za a dauka. Kutsawar bazata da Ukraine ta yi cikin yankin Kursk na ƙasar Rasha na sa hukumomi a fadar Kremlin ta Rasha yin wayo, ko da yake har yanzu ba a san ƙarshen sakamakon wannan kwance-kwance mai haɗari da Ukraine ta yi ba, a cewar wani babban jami'in hukumar leƙen asirin Amurka. Mataimakin hukumar harkokin leƙen asirin Amurka David Cohen ya gaya ma wani taron harkokin tsaro da aka yi a wajen birnin Washington DC jiya Laraba cewa dannawa cikin Rasha da Ukraine ke kan yi, wanda aka kaddamar a farkon wannan watan, babu alamar zai lafa, wanda hakan ke tilasta shugaba Vladimir Putin fuskantar martani daga cikin gida. Za su ci gaba da kasancewa cikin Rasha, suna kan gina kariya, a cewar Cohen game da sojoji na Ukraine da ke cikin Kursk. Ya kara da cewa da alamar suna da niyyar ci gaba da rike wasu sassan wannan yankin har zuwa wani lokaci. Kasar China ta yi alkawarin goyon bayan Pakistan a yakin da take yi da ta'addanci, bayan da 'yan tawayen Baluch waɗanda suka yi kaurin suna wajen yin kafar ungulu ga saka jari da China ke yi a yankin suka kai wasu jerin hare-hare a kudu maso yammacin lardin Baluchistan ranar Lahadi. Fararen hula da sojoji sama da 40 ne aka kashe. Sojoji kuma sun ce sun kashe mahara sama da 20. Lardin na dauke da wasu manya-manyan ayyukan da China ke daukar nauyinsu a tashar jirgi na ruwa mai zurfi ta Gwadar da ke tekun Larabawa. Lin Jian, wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen China, ya itar da hare-haren na baya-bayan nan.
An jima kadan Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan rundunar 'yan sandan jihar Zamfara ta tabbatar da kashe 'yan bindiga 8 a wani artabu da suka yi da al'ummar ƙauyen Matuzgi da ke jihar Zamfara. Kana a halin yanzu ana ci gaba da neman sauran gawarwaki da kuma waɗanda suka tsire da rauni. A cewar 'yan sandan, bayanai na nuni akwai 'yan bindiga da dama da ake zato sun mutu a wannan rikici da suka yi da 'yan ƙauyen, waɗanda suka yi ɗamara domin samarwa kansu kariya daga ayyukan 'yan wato barayin dajin. Abdulrazak Bello Kaura na dauke da karin bayani a wannan rahoto da ya aika mana.
Yan bindiga da dama ne suka gamu da ajalin su a garin Matuzgi da ke cikin karamar hukumar mulkin Talatin Mafara a jihar Zamfara, yayin da suka yi yunkurin afkawa garin domin kai musu hari. Mutanen garin da dama ke cikin shirin kota kwana sun yi wa yan bindigar kwanton bauna, inda suka yi artabu a tsakanin su na tsawon lokaci, inda daga bisani mutanen garin na Matuzgi suka samu galaba akan yan bindigar, kamar yadda wani mazaunin garin ya yi mana bayani.
Ko da suka shigo mu sun riga sun riske mu, amma duk da haka kuma mun yi nasara. Allah Ubangiji ya taimake mu, mun yi nasara a kan su. Samarin gari da dattijan gari an jajirce, yadda suke nufin su walakantar da mu, Allah bai yarda ba su muka walakantar.
Ya ce yanzu haka kai tsaye ne ba za a iya ba da sahihanin bayani akan ƙididdigar 'yan bindigar da aka kashe ba, saboda da yawa daga cikin wayan da aka kashe tuni 'yan bindigar suka kwashe gawarwakinsu suka wuce da su.
Ba mu da tabbacin ga ko mutum ne ya rasa ran shi, sai dai mu kiyasta mu masalta ga abin da muke tunani ya faru. Amma ko yau an kira ni ga waya an nuna min cewa ko faɗa abu ɗaya adadin mutanen da aka tuna ya faɗi ƙarya in ji wani ƙauye namu, don su a kusa da su su son hagan da suke neman jama'ar nasu waɗanda nan.
Malam Bello, wanda shi ma mazaunin garin ne, ya ce farkon faruwar lamarin 'yan bindigar sun tare gadar shiga garin ne kafin daga bisani ƙazaran fadan ya barke a tsakanin su.
Mun sanar da sun gari da dama mutanen suka je kasuwa muka dawo gida sosai. Ko da muka zo da shiga garin namu ba hanya cikakka, mun tarar da gada balayi sun tsala gadar. Suka ce ba a wucewa, daga baya ni suka gani sai suka jaye. To da mun ka tunkare su, gaskiya Allah ya ba da nasara da kama sun kashe mutanen garin mu guda uku.
Mai magana da yawun dunan 'yan sandan jihar Zamfara ASP Yazid Abubakar, wanda ya tabbatar da faruwar lamarin, ya ce tuni jami'an 'yan sanda masu aiki na musamman ƙarshen umarnin kwamishinan 'yan sanda CP Shehu Muhammad Dalijan suka baza komarsu domin gano wayanda suka arce da raunin bindiga a jikinsu da kuma gano sauran gawakin da aka kashe.
Mutane 8 cikin bandit ɗin sun mutu. Akwai wasu alƙaluma da suke nuna cewa ba iyakar su ba kenan. A yanzu haka jami'anmu suna baje a ko'ina domin su gano sauran gawawwaki. Amma abin zuwa yanzu gawa guda 8 muka samu.
To sai dai wani ɗan jarida mai binciken kwakwaf akan matsalar tsaron jihar Zamfara, Munir Sani Furagirke, ya ce binciken da ya yi ya gano cewa a wani ƙauye ma da ke cikin ƙaramar hukumar mulkin Maradun da ake kira Magamin Diddi, nan ma an kashe 'yan bindigar dama lokacin da suke ƙoƙarin arcewa daga garin na Matuzgi.
Wannan lokacin kuma da suka dawo mutanen garin sai suka kwanta musu, suka shirya suka rinka faɗa da ɓarayin nan. Ta kashe wajen farawo 25. Bayan ɓarayin sun kuma fita daga wannan gurin, suna kan hanyar su a can ƙauyen Maganin Diddi da ke cikin ƙaramin hukumar Maradin, su ma suka kwanta ma ɓarayin inda suka kashe guda 10. Duka ɓarayin ne yaran wannan Kacalla Jumusu Moli ne wanda da bashi take bayan dabban bagalori a ƙaramin hukumar Maradin.
Garin Matuzgi yana ɗaya daga cikin garuruwan da a jihar Zamfara aka shaida da mutane masu jajircewa da kuma ƙoƙarin baiwa kansu kariya a koda yaushe, baya ga himmantuwarsu ga sha'anin noma da suka ɗauka a matsayin kasuwanci. Duk da cewa yanzu haka a jihar ta Zamfara manoma da yawa sun kasa zuwa gonakinsu saboda ƙalubalen tsaron da jihar ke fama da shi. Ƙarshen rahoton kenan. Abdulrazak Bello Kaura, muryar Amurka daga Gusau, jihar Zamfara a Najeriya.
Ta gaida Abdulrazak Bello Kaura da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan kuma za a iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwa da Facebook da dandalin Twitter, wato dandalin X, da ma Instagram da sauransu. Yanzu ko ga Ibrahim da ci gaban labaran duniya.
To baba, hukumomin tsaro a Najeriya sun sako tura wannan 'yan kasar Poland waɗanda aka kama su yayin zanga-zangar tsadar rayuwa da aka gudanar a kasar kwanan nan. Sai dai kuma masana da masu fafutuka na ganin ba a yi adalci ma 'yan Najeriya da har yanzu ke tsare game da wannan batu na zanga-zangar ba, kuma ba a magufanar da su a kotu don su san makomarsu ba. Daga Abuja ga Hassan Maina kaina da ƙarin bayani.
Tun da farko dai, ana ganin ɗaliban na ƙasar Poland sun taka sawun ɓarawo ne, domin Kamen ya haɗa da su ne a daidai lokacin da masu zanga-zangar ke ɗaga tutar ƙasar Rasha, inda ake ga kamar su ma na da hannu a ciki. Alhali ƙasar tasu ta Poland ita ma kanta na takun saka da ƙasar Rashan. A cewar kakakin ma'aikatar harkokin wajen Poland, Mr. Paul Ronski, jami'ai a birnin Waso sun yi godiya ga jami'an tsaro. Profesa Muhammad Tukur Baba mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullum a Najeriya.
Ita kuma gwamnati kaga za ta yi sauri da yake wata ƙasa ne mai ƙawance da Amerika da sauransu. An ce da su ne suka raba tutar Rasha. Amma abin dama mu ya bamu mamaki, ita ƙasa Poland ba shiri take yi da Rasha ba.
Tuni kuma sakin turawan na Poland ya fara jan hankalin masu fafutuka, irin su barista Yakubu Salebawa da ke zama lauyan kare haƙƙin bil'adama.
Waɗansu wanda suke daga wata ƙasa an sake su, kila za su magana cewa sun yi haka ne saboda kada diplomasiya tsakanin Najeriya da kasar Poland ta zama da rauni. Za mu fahimtar da wannan. Sai kuma ka duba ka ga cewa ya nuna cewa baka ba dan kasar ka mutunci da martaba da ya kamata an nuna ma 'yan Najeriya. Don haka a hanzarta su kotu.
Bayan da ya sakin waɗannan turawa, a cewar Farfesa Mamai Tukur Baba, to akwai buƙatar jami'an tsaro su gaggauta duba batun ɗaruruwan 'yan Najeriya da ke hannunsu.
Duk mutane da aka kama a bincike su, kuma a yi gaugawa a kai su kotu.
Daga bisani duk kokarin da muka yi domin jin ta bakin jami'an tsaron Najeriya sun ƙi su ce da mu komai. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hassan, fadar shugaban Amurka ta White House na cewa jami'an gwamnatin Amurka na ci gaba da bayyana damuwa kan abin da suka kira rashin adalci a tsarin cinikayya da kuma salon tafi da tattalin arziki, irin wanda ya yi hannun riga da yanayin kasuwa waɗanda duk China ke amfani da su. A halin da ake ciki kuma, ana kyautata zaton gwamnatin shugaban Amurka Joe Biden za ta fitar da babi na ƙarshe na ƙarin haraji sosai kan wasu kayayyakin China da ake shigo da su cikin Amurka a kwanan nan.
A gaida Ibrahim da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma bari mu sake wayoyin rahotanninmu. Zaben shugaban kasa da ƴan majalisar dokoki na shekarar 2024 a Ghana na ƙara ƙaratowa. Kuma manyan jam'iyyun siyasa biyu da suka hada da jam'iyyar MPP mai mulki da ta wato babbar jam'iyyar adawa ta NDC sun kaddamar da manufofinsu game da makomar ƙasar ga al'ummar Ghana. Jam'iyyar NDC ta ce Ghana na buƙatar yin garan bawul baki ɗaya a harkokin ƙasar, ya saboda jam'iyya mai ci yanzu ta hargitsa komi a ƙasar. Haka zalika ita ma jam'iyyar MPP mai mulki take cewa akwai buƙatar a yi ɗori kan kyawawan ayyuka da jam'iyyar ta yi, domin wato a danne za iya yin aiki da ya kamata. Shi ko wato shin ko menene manufofin jam'iyyun guda biyu suka kunsa? Wannan shi ne zai tabbatar da waɗanda ko kuma ikirarin da su jam'iyyu biyun suke yi cewa sun yi tanadi yadda za su inganta harkokin ƙasar. Ga dai Idrisu Abdalla Bako da rahoto akan haka.
Ghana needs an upgrade and not a reset.
Ghana na buƙatar ingantawa ne ba sake saisaitawa ba, kuma na bayyana muhimman alƙawari na 14 ga mutanen Ghana domin dorewa da faɗaɗa tattalin arzikin Ghana wanda yake sake fasali. Mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar zama shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar MPP mai mulki Dr. Mahmudu Bawumia yake nan, yayin da yake bayyana manufofin jam'iyyar ga al'ummar Ghana. Alhaji Aminu Abu jami'in sadarwa ne na jam'iyyar MPP, kuma yana cikin tawagar yaƙin neman zaɓen Dr. Bawumia. ya yi muryar Amurka ƙarin bayani kan manufofin da za su ƙara inganta yanayin da ƙasar ke ciki a yanzu.
In ka duba kan manifesto ɗinmu, abinda muka riga muka faɗa za mu yi ma 'yan ƙasar nan shine muka ƙara, in ka ji an ce upgrading, ƙara ɗaukaka shi da azzama shi da kyautata shi. Bari mu fara ɗauko ta ɓangaren ilimi, saboda haka ne His Excellency Nanadu Danko Akufo-Addo ya ba da ilimi kyauta tun daga ƙasa har zuwa SS. Za mu ƙara ɗaukaka shi. In ka dubi ta wurin wutan lantarki, yanzu haka ba maganan dumso. Bayan wannan, in ka duba wurin jigilan da muke jigilan alhazanmu, aka ce za a sake gyara shi a upgrading nashi ya zamanto wanda ma aka ganin nan ma ya aka kare. In aka yi shi yayi kyau kuma yafi haka, to shikenan musulmai alhamdulillah hutu gare mu.
Sai dai tsohon shugaban ƙasa kuma dan takarar shugaban ƙasa ƙarƙashin babbar jam'iyyar adawa ta NDC John Mahama ya mayar da martani inda ya ƙara jaddada manufarsu ta saisaita Ghana.
Somebody says an upgrade, but how do you upgrade something that is broken?
Wani ya ce ingantawa, amma ta yaya za a inganta abin da ya riga ya lalace? Kuma idan muka yi magana game da sake saiti, ba kawai batun tattalin arziki bane. Shi yasa taron kaddamar da manufar mu ba kan tattalin arziki kadai ne magana ba, nayi magana game da Ghana da buƙatar a sake saisaita ta. Alhaji Muhammad Nazir Said, jami'in sadarwa na jam'iyyar NDC ne, yace lalle Ghana na buƙatar a sake mata saiti, domin haka ne suka tsara manufofinsu yadda zai dace da hakan.
Dukkan mutanen Ghana sun san tattalin arzikin ƙasarmu na Ghana ya balakuce, saboda haka ba inganta balakucewa da barkewan zai ba, za a tsaitsaita ne. Wato in ka duba wurin kiwon lafiya, kauta ne dukka wanda ya je ƙaramin hospital har zuwa polyclinic. Hajin da yau ya balakuce, ana karban kuɗi mai yawa. His Excellency Sai Janumani Muhammad ya mana alkawali zai zo ya rage. Sa'an nan kuma wato iyayenmu mata da kuma maza ma da suke cikin zangonninmu da ba su da jalli na aiki, zai kawo musu soyayya fan da saisaita rashin jallin nan da ba su da shi. Kuma mu bada ranar fito musamman wanda za a ƙara wa musulmai cikin idi da suke yi, saboda rana ɗaya da ya kawai ake ba su.
Wasu al'ummar Ghana sun bayyana mabambantan ra'ayi kan tasirin da manufofin 'yan takarar za su yi ga ƙuri'ar da za su kada a zaɓe mai zuwa.
Duka da su alkawurga, amma ni haka abin da zai sa in kare ma John Muhammad na NDC ƙuri'a shi ne alkawarin da suka yi, kamar in suka zo sun kafa wani fan da zai taimaka da masu cututtuka kamar daji da ciwon koda.
Taimake manifesto jam'iyyar biyun ga duka, ka tankade sai ka gan kamar na New Patriotic Party Excellency Dr. Alhaji Mahmud Bawumia kamar lalle gaskiya batun zanguna cikin zuciyarsu.
Jami'ar NDC da MPP to gaskiya manifesto su da yawa ba suka cika alkawali ba. Kaga mutum da dadin baki da ya zo karagar mulki, sai ka gan abin da ya ce zai yi, sai ka ga ba zai cika alkawali ba.
Sai dai masana na da ra'ayin cewa makomar Ghana ba ta dogara da hasashen manufofin 'yan takara. Abin da ake bukata shine jagoranci na gaskiya da riƙon amana, wanda al'ummar yanzu da masu zuwa za su riƙa tunawa da su akan yadda suka yi wa ƙasa hidima. Idris Abdalla Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
Ta gaida Idris Abdalla Bago da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa ne daga nan Washington DC. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Ya Allah, ya Allah na roƙa. Allah ni kai ne na roƙa.
Iyaye su daina matsa ƴaƴansu ko yaya sai ta kawo miji. Suna aurensu sai su tafi su gasu da ƴaƴa ba san ƴan uwansa ba, kuma ita yarinya an bata cikin garin.
Su ƴan ƙasa idan ka zo ka ce musu wannan abu doka ne, fahimtarsa shine su gane aiwatar da shi.
Mafi yawancin iyaye hakkin da Allah ya dora musu na iyalinsu ba sa saukewa.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Kafin mu sallama da bakin da muka gayyata domin nazarin dokar kare ƙananan yara da aka amince da ita a matakin ƙasa shekaru 20 da suka shige a Najeriya, da har yanzu take ƙasa tana dabo a matakin jihohi. Yau bakin da muka gayyata sun bayyana yadda rashin kiyaye wannan doka ke tasiri tsakanin al'umma. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kuri da ci gaban tattaunawar.
Barista Burki ce uwa ce, kuma yanayin aikinku yana sa kuna shiga cikin gidaje da yawa. Maganar nan ta maganar a saka zancen mazancen aure a cikin wannan doka, misali da barista ce iya kawo, wani irin tasiri ta yake ganin kuma mutane ma musamman ku mata abin ya fi shafa kai tsaye?
Yanzu na farko iyaye su daina matsa ƴaƴansu ko yaya sai sun ka, dan akwai wasu wurare da muka je muka yi sensitization a daren local government, wallahi matasan suka kawo mana koke abinda suke fama da shi a area su kurna su gombajana, sai iyaye su ce yarinya in dai ta kai munzalin aure sai ta kawo miji, suna auren su sai su tafi su basu da ƴaƴa ko biyu ko uku ko biyar ma kuma ba san ƴan uwansa ba, kuma ita yarinya an bata cikin garin. Idan aka yi sa'a mu masu kawo mana kesa suna nan da yawa, zaka ga wata ƴan uwanta ma fa a nan, wallahi ko ta hanyar ta zo iyayenta ma fa a nan cikin gari suke, amma ubanta ya mutu, uwar tana aure wani wuri, mijin aka ce sai ta ka sai an mata aure, aka samu wani ko aka raba mishi ya je ya ba da yadda zai ci da ita, kawai ya ka takarda gidansu ya ci kan shi ya hakura. Mijin uwar ya ce shi ba zai dauki babban mace ba, yarin balaga ta koma dangin ubanta. Ta dawo dangin uban aka rasa wanda zai rike ta. Ta dawo ta ce min wallahi sai a gidan kakanninta kuma duk sun mutu. Sai kanwa uwar ta ce kawai take gidan, kuma irin ta ce ita ba ta zauna da ita ba. Ta ce wallahi a lokacin ta zo min shekarar ta biyu a waje take kwana irin tsakar gida. Mura ya kama ta. Irin kullum cikin mura take saboda ruwan sama dake dukanta. Ni ta kokarin yanzu za mu taimaka mata, mu matsalan mu sai dai mu baka legal advice ko mu je kotu, ba mu da finance. Wa kwanan nan ne ma na je councilor Gulama, na je wajen shira commission, na je wajen gaban limamai, irin duk muna kokarin hada da kuma yan kasuwa, muna kokarin hada kyakkyawan mu'amala kamar aka samu irin wannan yanayi za a hadu a taimaka. So irin wannan abubuwan na tayar mana da hankali, ko kuma kaga uba ya saki mace da ƴaƴa mata ya ce shi ba zai ma tsaya musu wakilci ba,
da haka dai mun fita ke ma kina ganin cewa hukuma ta amfani da karfinta.
Gaskiya ta amfani da karfinta, kuma amfani da manyan gari, manyan gari su shiga ciki, kowa ya san cewa al'ummar nan ta muce. Wannan matsalar da muke ta fama ta yara masu lalacewa fa, duk mun yi sakido mun yi shiru, dama ce Allah ya bamu na mu canja tarishin, amma idan mun ki za mu je gaban Allah mu bayani. Sannan kuma matsalar amfarin mata yana da mahimmanci, saboda idan kuwa ita kuwa ta yi da ɗana ta ne duk wuta duk rana duk zafi tana tare da ɗanta, idan ya kasance mu al'umma mun rungumi cewa za mu dinga ƙarfafa matanmu su samu sana'a ko yaya take, kuma a samu musu yadda abubuwan nan zai ci gaba, to wallahi za mu samu sauƙin wannan lamarin.
Barsa Cedi, tunda mun yi magana ne akan cewa dokar nan ta Child Protection Act an samu jan kafa wajen rungumar ta a wasu jihohin ciki har da Kano, sannan abin da ya sababa wannan rashin fahimtar ta, waɗannan matakai ya kamata a bi, muhimman dokoki irin waɗannan in sun taso ya zama cewa masu ruwa da tsaki sun yi abin da ya dace domin a cika gaje su misali?
To ni ina ganin hangar an ce da rashin fahimtar ta, tunda kaga a wanda mataki a matakin su jagorori ko kuma matakin yan kasa, su yan kasa idan ka zo ka ce musu wannan abu doka ne, fahimtar sa shine su gane aiwatar da shi. Su kuma jagorori na kasa idan sun ga an kawo abu mai bi daga waje ko daga wanda ba su fahimta ba, sai su tara masana su fitar musu da matsaya akai wadda ta dace da addinin su da kuma al'adar su, don kar su saba da mutanen su, wanda aka yi kamata a ce shugabanni suna yi. Wannan kuma abin ba abu ne wanda zai dau wannan dogon shekarun ba, tunda yanzu kamar wannan dokar idan ka bani ita ka ce da ni da Hajiya Bilkisu mu je mu fitar maka da me ya kamata a cire, me ya kamata a gyara, me in ka bamu kwana uku in Allah ya yarda za mu gama baka da ita. To bari akwai masalan da sun fi mu sani, sun fi mu gogayya, wanda ita kuma gwamnati ta fi kowa samun irin wa'annan, duk wanda take so za ta iya jawo shi cikin kankanin lokaci a aiwatar mata. Kamar yadda na gaya maka, matsalar da muke fuskanta shine muna da jagorori masu son kansu. Yanzu ga aiga dokoki nan ana ta yi a jihohin Najeriya da suka shafi sarauta, tattalin za ka ga an yi ta kwana biyu uku kwana an yi an aiwatar da ita, ko ga local government ko duk dokar da ta zo za ta ci karo da interest ɗin siyasa zai gaggawa ya yi ta, masani ko a ina yake. Mu a cikin profession da musamman ga SAM sans wanda sai dai kaga sunansa a law report sai ka gan shi a garinku ya zo, ya zo case ɗin da gwamnati take da interest, ka gwamnati tana da resources ɗinta da ƙarfi da komai da ya kamata a ce ta tara masana an ba ta ra'ayi mai kyau cikin kankanin lokaci don aiwatar da wannan doka, amma ba ta yi ba. To muna kira ga hukumomi da su rika mai da hankali abin da yake shine ya fi wa al'umma amfani fiye da abin da ba shi al'umma suka damu da shi ba.
Malam Amidu, me za ka rufe man da shi?
To ni abin da za ka rufe da shi a matsayina na uba, to na farko dai mu iyaye mu ji tsoron Allah, tunda magana ta gunda din gaskiya mafi yawancin iyaye hakkin da Allah ya dora musu na iyalinsu ba sa saukewa, tunda mafi yawa akwai wanda ma ba san ya 'ya'yansu suke rayuwa ba, kuma shi da amana ce Allah ya ba, kuma duk sanda shi yaro lokacin da yake bukatar jin kai yana bukatar ka kai shi makaranta ka kula da tarbiyarsa ba kai masa ba, shi ma sanda ita so idan karfinka ya kare ba zai kula da shi ba.
Marisa bilki su za ki rufe mana da shi watakila tun da
wata ni dai ina so in ji hankalin al'umma baki daya da gwamnati da mu kanmu mu dage akan sauke nauyin da ke kanmu, saboda iyayenmu da sun yi sakaci da haƙƙin yara da mu samu kanmu a cikin aminci da ci gaba da muka samu kanmu a ciki ba. To idan mu kuma muka yi sakaci, yaran da za su ta biyo baya lalacewa za a ta yi ba. Ya lalacewa za a yi ta, kuma kullum ni a gidanmu za a addu'a ci ake Allah ka rufa mana asiri, Allah ka shirya mana al'umma haulan haula. To yanzu mu ya muke so haulan haulan mu su kasance. Yanzu according to Child Act ana buƙatar ita hukuma ta samar da children center.
Cibiyar
yara, kuma sannan ita kanta ta definin yaro akan child on the street da child of the street. Shi child of the street shi dama can akan hanya aka haife shi, bai san ma gida ba, bai san iyaye ba, balle ya san wani uncle ko ya san wani family. To ya kamata gwamnati gaskiya dan Allah mu dai a taimaka mana, ana monitoring hanya amma ba a monitoring al'umma, wannan kuma ba ƙaramin laifi bane ake yi. Sannan kuma shi family law din nan ya kamata, family court din nan ya kamata a dawo da shi a dabbaka, saboda zai kawo mana sanity a family issue na aure din nan.
Nan kuma zamu da sa'aya kan batun dokar kare kananan yara da har yanzu take fuskantar mummunan fahimta shekaru 20 bayan kafata a matakin gwamnatin tarayya a Najeriya. Sai kuma mako mai zuwa ku ji mu da wani sabon shirin. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Bilkisu Ibrahim Suleiman, shugabar kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano, da takwaran aikinta barista Ibrahim Cedi, tsohon ma'ajin kungiyar lauyoyi na ƙasa reshen jihar Kano, da kuma magidanci da ke wakilta iyaye a wannan zaman Malam Aminu Muhammad Adam. Sai jagoran tattaunawa Mahmud Ibrahim Kuri da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin, a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada ku manta za ku iya sauraron shirin baki ɗayansa da kuma dukkan batutuwa da muke tabowa shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya.
To madalla, da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma a taƙaice.
To a takaicen, sojojin Isra'ila sun kasamami da hare-haren jiragen sama jiya Laraba a yamma da kogin Jordan da ke ƙarƙashin mamaya, inda suka kashe mayakan Falasɗinawa aƙalla tara, suka kuma killace birnin Jenin mai yawan fama da tashe-tashen hankula. Kutsawar bazata da Ukraine ta yi cikin yankin Kursk na ƙasar Rasha na sa hukumomi a fadar Kremlin na Moscow cikin tashin hankali. Ko da yake har yanzu ba a san ƙarshen sakamakon wannan kwance-kwance mai haɗari da Ukraine ta yi ba, a cewar wani babban jami'in hukumar leƙen asirin Amurka. Ƙasar China ta yi alƙawarin goyon bayan Pakistan a yaƙin da take yi da ta'addanci, bayan da 'yan tawayen Baluch waɗanda suka yi ƙaurin suna wajen yin ƙafar ungulu da saka jari da China ke yi a yankin, suka kai wasu jerin hare-hare a kudu maso yammacin lardin Baluchistan ranar Lahadi.
To ban sauraro iya abinda za mu kawo muke nan, sai kuma da hatsi za ku ji mamakin wannan shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ba da umarni, da injiniyanmu na wannan safiyan wato Jimmy Cook, Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC, nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya. Wassalamu.